بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأسلم وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو وانا رانا تلهدي عشرين دا الشدا قوتر يوناي جون شكرة تدبو بيو دا عشرين دا بيو ميلادية انا فلنشين كتن شواتا اولا لاجي ashirin da hudu afwan kuna kuskure da bayan wata ashirin da hudu ina farin cikin kasancewa ta a wannan daki na babban daki na taro na central hotel da ake ce da shi amana hall ko a wannan birni na Kano, Nigeria, don amsa gayyata ta walima na auren ɗan uwanmu masoyi matashi Malam Ahmad Musa Karaye da amaryarsa yar uwa Rabi'a Sagir Abdul Qadir walida, wanda da ƴan uwanta da ƙawayenta da iyayenta duk sun taru a wannan wuri, da kuma wasu daga cikin abokanan ango da danginsa su ma duk sun hallara a wannan wuri. Ina yi wa Allah godiya da ya haɗa mu a wannan wuri. Da farko ina amfani da wannan dama ina mana addu'a Allah ya sa albarka cikin wannan aure na Malam Ahmad da Rabi'a. Allah ya zauna da su lafiya, Allah ya sa mu ji alheri, Allah Ubangiji ya ba su zuri'a ta gari, Allah ya kare su da fitina ta zamani wanda suka sani da wanda ba su sani ba. Allah ya ba wa Malam Ahmad haƙurin riƙe ƴar uwa Rabi'a, Allah ya ba wa Rabi'a haƙurin da kuma juriya ta tattalar miji da riƙe shi da kulawa da shi da tallafa masa a rayuwa, su samu zuri'a ta gari da zan samu abin alfahari. Muna ba da uzuri na fara program ɗin kafin ita ƴar uwa amarya uwar taro ta zo, saboda akwai abubuwa da yawa da za ku yi, da yawa naku na mata. Muna so mu gama namu sai mu ba ku wuri insha Allah. An ce amarya tana hanya tana tahowa, so kafin ta zo mun ɗan rage abin da za mu rage, in ya so daga baya sai a kammala abubuwa kamar yadda baiwa Allah mai sanarwa ta sanar, da kuma shi ɗan uwa mai gabatarwa shi ma ya gabatar. Babban abin da muke da buƙata gare ku shi ne ku ba mu lokacinku, ku ba mu kunnuwanku, ku yi haƙuri, ku saurari abin da za mu faɗa, wataƙila mu faɗi wata kalmar da za ta yi amfanar ku, sannan kuma mu yi abin da ya kawo mu kowa ya koma gidan shi lami lafiya. Allah ya sa albarka. Abu na farko na magana ta shi ne mun haɗu ne don aure. Ina sanar da dukkan mahalarta da ango da amarya da ɗan uwa ango da kowa da kowa, ku sani cewa aure addini ne, aure ibada ce, aure shari'a ne. Allah ne ya ce a yi aure, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure, kuma ya kwadaitar da a yi aure. Don haka ashe dukkan al'amura na aure ana tuntuɓar shari'a ne, a ji me Allah yake so a yi, kuma me Allah baya so a bari. Do's and don't gaba ɗaya na aure yana hannun Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ya kamata duk wanda zai aure tsakanin mace ko namiji ya ji cewa ibada ce yake, ya ji cewa yana yi ne don ya samu lada a wajen Allah, ba kamar yadda wasu suke daukan aure a matsayin al'ada ko suke daukan aure a matsayin wato wani ra'ayi ne ko kuma suke daukan aure akan wani aure na biyan bukata da sha'awa ba a aure ibada ce aure addini ne kuma ana samun lada idan an yi shi amma duk lokacin da mutum ya canza wannan manufa ya faɗi wani abu ko ya ɗauki wani abu ko ya raya wani abu saɓani yadda shari'a take so to ba lallai ya samu ladan da aka tanadar za a samu ba kuma sunna ce ta annabawa Allah ya faɗa a cikin Al-Qur'ani an yi wasu annabawa da manzanni da suka zo kafin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama dukansu sun yi aure kuma sun yi zuri'a sun hayayyafa Allah madaukakin sarki yana ba da labari cewa a walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah hakika mun turo da manzanni kafin kai kuma muka ba su wato mata da suka aura da kuma zuriya Allah ya faɗa wata aya ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن الشيخ آيه إن الله تبارك وتعالى شين يباكو ماتا أتشكم فتذاكو أولا ويباكو مزا أتشكم فتذاكو أولا بأتشي نمجي يأولي جاكا ko ya auri godiya ko ya auri rakuma ko ya auri wata halitta ba dan adam ba sai aka ce ya auri mutum dan uwan shi haka shi ma ita ma mace ba a ce ta auri zaki ko ta auri rakumi ko ta auri doki ko ta auri wani abu ba a sai aka ce ta auri mutum dan uwan ta shine min anfusikum azwajan da kawo ku ba mu a auratayya tsakanin mutum da dabba duka a junan mu ne zamu yi aure don a samu sarki a nus a samu takaru a samu wato haɗuwar juna da kuma matsan juna da kwanciyar hankali a tsakani wanda yana da kyau mu fahimce shi a matsayin shimfiɗa kuma zai taimaka mana ƙwarai da gaske a saurara da Allah aya ku abu na biyu wanda yake yana da muhimmanci shine ba wani aure yaya ake cin moriyar aure wannan tambaya ce mai muhimmancin gaske yaya ma'aurata za su cin moriyar aurensu na farko dai duk auren da aka yi shi da ƙaunar juna aka yi shi da kula da doka da oda aka yi shi da mutunta juna da mutunta iyaye da daraja iyaye da kimanta iyaye da girmama abokanan zama to irin wannan aure ya fi daɗewa kuma ya fi albarka na farko an san shari'a a ciki kuma ana aiki da shari'a a ciki na biyu kuma akwai mutunta juna tsakanin miji da mata matar tana ganin mutuncin mijin mijin yana ganin mutuncin matar matar tana ganin mutuncin iyayen mijinta haka shi ma miji yana ganin mutuncin iyayen matarsa matar kirki hatta abokanan mijinta tana ganin mutuncin zuzurarsa matar ƙwarai hatta maƙota ko 'yan uwa da aka iya haɗuwa da su ta dalilin zamantakewa tana mutunta su don ta kare darajar mijinta wani wata mata ta ce matar da miji zai ji daɗin kasancewarsa tare da ita kuma a samu dabi'a ta gari mai albarka ba matar da za a zo ana zagin ta halin ta ba da kyau ba ko dabi'ar ta ba ta da kyau ba ko ba ta da kamewa ko ba ta da sanin ya kamata ko ba ta da darajar iyayen mijinta ko ba ta da darajar yayyen mijinta ko yan uwan mijinta ko dangin mijinta ko kuma ba ta da addini akwai matan da za mu gaba ɗaya ga shi ne sunan musulmi ne amma babu addini kwata-kwata a cikin sha'anin su to hakikanin gaskiya auren da aka yi shi aka nesanta kai daga Allah aka nesanta kai daga shari'a aka nesanta kai daga dukkan wata doka ta ubangiji tabaraka wa ta'ala irin wannan aure baya albarka an ce a sanar da ku ku yi haƙuri gaishe-gaishen da kuke yi zumunci ne amma ku yi haƙuri tun daga amarya ta zo dama ita ke jira a mu gama yi mata nasiha da za mu yi mata da angwanta shike nan sai mu ba ku yi ku ci gaba da gaisa ku yi haƙuri da Allah iyaye na mata Allah ya muku albarka Allah ya wa ƴaƴanku albarka da zira ku albarka gaba daya to wannan gaban kenan abu na biyu akwai ci abu na uku shi ne duk lokacin da Allah ya kaddara aka samu wani abu na alkhairi to yana da matsaloli ba za mu iya kore samuwar matsaloli a cikin auratayya ba lallai a cikin auratayya zamantakewa ana iya samun mushkiloli da matsaloli wata zan zayyano su ba dan komai ba saboda dukkan ku galibin kuma aurata ne a nan ko kuma wanda suke da niyyar za su yi auren to sai a yi kokarin sai a kiyaye don kada a fada cikin halin wayo Allah ne ya sun na shiga uku na gaya muku aure ibada ne kuma aure alheri ne Imam al-Ghazali Allah ya masa rahama ya ce a cikin aure akwai samun hayayyafa samun zuri'a wanda duk mafarkin ma'aurati shi ne zuwa wani lokaci ya samu ya'ya da za su kula da rayuwarsa bayan girma ya same shi a cikin aure akwai biyan bukata na ɗan adam wanda baki da zai iya lissafa shi ba da zai iya bayaninsa gaba ɗaya ba a cikin aure akwai tadbirul manzil kulawa da gida lura da gida tun babu yaya a ciki har yawa yi gari akwai yaya a ciki kamar yadda kuma a cikin aure akwai intisar mitar da bin umarnin Allah ne yake a yi akwai alkhairai masu tarin yawa to amma zamani ya zo ya sa an samu wasu matsaloli da ke faruwa a cikin auratayya wanda ya kamata iyaye na mata ku ji waɗannan maganganu don za su yi muku amfani yi kokari ku kiyaye ku gyara daga cikin abin da yake damun mata suke samun matsala a cikin auratayya su akwai abubuwa kamar haka ina so ku ji da kyau kuma ku saurara don kowa ta yi kokari ta gyara gidanta kuma ta san ya za ta shiga gidanta ita kanta amaryar da aka yi taron don ita ko aka yi wannan aure da ita ta yi kokari kada ta fada cikin waɗannan kurakurai da waɗannan laifuffuka da za su iya jefa ta cikin da na sani da baƙin ciki a rayuwar da Allah ke iyaye na mata daga cikin matsalolin da suke damun ku da yawa daga cikin ku akwai waɗanda wato ba sa mika wulayarsu soyayyarsu ƙaunarsu da yardarsu ga mijin da suke aura abin da nake so na ce akwai rashin yarda ko rashin aminci ko rashin biyayya ko rashin ladabi ko rashin kimantawa ga mijin da ake aura ku yi haƙuri wasu daga cikinku sun raina mazajensu raini na fitar hankali duk matar da ba ta ganin mutuncin mijinta wallahi ina gaya miki ba za ki taɓa jin daɗin aurenki ba don ko da ɗan da kika haifa kike da iko da shi ya fahimci ba ki ganin mutuncinsa wallahi ba ki ji daɗin zama da shi ba ballantanan ballanta namijin da ba ke kika ake shi ba, wanda yake shi ke gaba da ke. To rashin ganin girman miji yana bayyana ta abubuwa kamar haka: rashin bin umarnin miji. Wani ya ce wa matarsa, karki yadda ki fita, na gaya miki ba na son zuwa gidanki, gidan da kike na wancan suwan, karki fita. Ta ce wallahi sai na fita, duk abin da za ka yi ka je ka yi. Ya ce ni kike gaya maka? Ta ce an gaya maka kai ɗin banza, kai ɗin wofi. Wannan mijinta ta ce gaya masa shi ɗin banza, shi ɗin wofi. Kuma wallahi yana ɗaga ƙafarsa, ita ma ta ɗaga ƙafarta, duk abin da zai faru ya faru. Daman me zai faru? Iyakaci ya ce ya rubuta takarda ya sallame ta. Ta gaya masa ta ce ina da irin ka 1000 a waje. Maƙaryaciya ce, ƙarya take, amma don ta ci mutuncin mijinta ba ta masa. Tana nuna masa ya tsaya a fuska ta ce ina da irin ka 1000. In ban da tsuntsayi ma me zai haɗa da kai? In ban da biyayya ga iyaye ma me zai sa na yi aure da kai? Duka wannan abubuwa mata yau suna gaya mazajensu. Ga zagin maza a bayan gidansu. Ki haƙuri, na san mazan suna da matsala. Ki haƙuri, na san mazan zamani suna da cin amana. Ki haƙuri, na san wasu daga cikin mazan ba su mutunta aure. Amma ke ki sauke wajibin da Allah ya ɗora miki na annabi da ya faɗa, khairun nisa'i man idza amartaha ata'atka wa idza nazarta ilayha asarratka wa idza ghibta anha hafizatka an nafsiha wa malika. Mafi alkhairi daga cikin mata su ne matar da idan ka ba ta umarni sai ta yi maka da'a. Ke kina cikin su? Kina cikin wanda in miji ya ce yi kaza kina yi tsakaninki da Allah? Mafi alheri a cikin ku mata, annabi ya ce ita ce matar da kana kallanta sai ka ji farin ciki. Yanzu dan Allah, tsakaninki da Allah kina cikin maza matan da mijinki ya kalle ki zai murmushi ya ji daɗi? Akwai matar da ta ce wallahi malam, zan gama yin kwalliya da adona tun daga safiya har rana, mutumin nan ya daga kai ya kalle ni ma bai isa ba, waye sai yake kallo? Me yasa? Wataƙila in ya kalle ta baya jin daɗi, ta lalata kanta saboda mummunan hali. Da yawa kuna yin kuskure ko kun ɗauka cewa kyawun fata, kyawun halitta, yanga da ƙwalisa ta mata, da kwalliya da iya ɗora ɗan kwali, da shafa kaza shi ke ɗaukar hankalin miji. Yau mijin wannan zamanin abin da ke ɗaukar hankalinsa shi ne kyakkyawan hali, kyakkyawan ɗabi'a, biyayya, ladabi, mutunci, bin umarni. Wannan shi ke sa miji ya karkata ga mace, ki ga mijinki ya zama kamar jariri a hannunki, sai yadda kike da shi. To daga cikin matsalolinku shi ne rashin ladabi, rashin da'a. Da yawa daga cikin mata suna da matsalar ladabi da biyayya. Wallahi ina gaya muku, ni da nake muku magana, akwai mutumin da ya zo yake gaya mu, yana mun kuka ne ya zai gyara matarsa. Ya ce malam, renin ya kai ga wannan matar duka da take. Na kalle shi na gan shi kaya guda a zure, amma wallahi wai matarsa dukar take. Na ce kai kuma kana ina? Ya ce wallahi malam, kashi take bani sosai. Na ce sai ka tsaya kuma ka zuba ido. Me ya faru? Ya ce da sun zo suna jayayya sai dai ta kai hannu. Wanda ki daina duka na, an da ke ka me kai ta kai? Yanzu matar da za ta ke ɗaga hannunta da kimijinta, ai asara ta isa. Ta samu fulawa, ta samu miji mai laushi kamar cincin, kamar waina. Sai yadda ta ga dama take da shi, ya ce bai isa in ce a yi a gidana ba, kuma bai isa in ce kada a yadda a yi a gidana ba. Akwai masu zagi, a shan za ta buɗe baki ta kutunci ma wa mai gidanta, mijinta da yake aurenta. Kin sama wa annabi, kin saba shari'a, kuma kin koya wa ƴaƴanki mummunan tarbiya. Wannan ƙarfi da kika haifa sai ta je ta zagi mijinta ita ma, kuma babu ke babu jin daɗin aure. Da waɗanda suke a bayan idan mijinsu zagi, yanzu wani bawan Allah baƙi ta yi matarsa, baƙi ta yi ƙawaye. Wanda a nan nake so in shigar da matsalar ƙawaye, wanda suna taimaka muku wajen lalata muku zamanku na aure. Ta ɗauka mai gidan ya fita, ashe yana cikin uwar ɗakinsa yana kwance bai fita ba taga ta dauka ya shirya ya fita lokacin da ta sai kai ba kuwa suka saki jiki a falo ita wacce ba kuwar kawa ta saka ta yi fayin mijinta suka gama zagin sa ta zage mijinta a gaban kawarta ita ma wacce aka zo gidanta din ta fitar da fayin mijinta ba ta san mijin yana gida ba suka zage shi ta har da ƙarin gishiri ta ci mutuncinsa ashe bawan Allah nan yana kwance su suna falo shi kuma yana ɗaki ta ɗauka ya tafi aiki yaya aka yi ko wayar ta ce ta yi ringin ko wani bukata ko dalili sai wuf ta tashi za ta shiga ɗaki ta ɗauko wani abu tana zuwa sai ta ga mutumin a kan gado ya yi tagumi haka ashe ya gama naɗe gaba ɗaya zagin da aka yi masa ai sai ta faɗi abu ne yanzu a shekara nan ko kuma ta bai ba sai ta ba shi haƙuri sai ta ba shi haƙuri amma haƙurin ba shi da amfani to daga cikin ku akwai waɗanda ƙawayensu su ne abokanan shawararsu sama da mazajensu da haka duwata ta fifi ta ƙawarta a kan mijinta ya zama ƙawarta ce za ta ba ta umarni a kan mu'amalarta ta auratayya to wallahi ta yi asara ku daina bin maganganun ƙawayenku waɗanda ba na kirki ba su zo su kashe muku aure akwai ƙawar da wallahi sai ta kore ki a gidan mijinki ta aure mijin mun san su barkatai suna nan da yawa ta kore ki a gidanki kuma ta dawo ta aure mijin ko ta turo yar gidan yarta ta aure shi ko ta turo ƙanwarta ta aure shi sai kuma kina nan gabuwa ba ki san me kike yi ba kin ɗauka soyayya ce ku gyara akwai munafukai a cikin mutane bayan wannan ƙazanta yana daga cikin illoli da ke cutar da mata yau a cikin gidajensu idan kaga sun caɓa kwalliya za a zo gidan biki ne in dai za a zo taron biki za a je taron walima za a je taron fati za a je taron yini kowa za ka gane mai tsafta ce mai kwalliya ce tana ƙarfi ta shafa abin shafawa ta goga abin gogawa ta tsaftace gurin tsaftacewa amma wallahi idan an je ɗakin ta baya shiguwa kicin ta baya shiguwa toilet ta baya ganuwa daidai da shimfunan mijin ta ba ta iya gyarawa kwalliyar ku wasu daga cikin ku kwalliyar ku kuna yin ta ne in za ku fita waje ta saba wa shari'a a kiyaye wa miji ado da kwalliya amma a zo a yi wa duniya kyauta kwalliya shi wancan miji ya biya kuɗi ya ba da sadaki ya ajiye ki a gida ya ba da cin yau da na gobe safe da yamma kudu da arewa gabas da yamma duk ya yi abin da zai yi amma abin mamaki ke kuma ba ki iya ba shi haƙƙinsa na auratayya ba tsaftace jikinki kulawa da kimarki da tsaftarki abincinki makwancinki kicin ɗinki toilet ɗinki ƴaƴanki duka ba ki iya kulawa ba da yawa daga cikin mata ana gane ƙazantarsu ta hanyar ƴaƴansu wasu ana gane ƙazantarsu ta hanyar kicin ɗinsu ta hanyar toilet ɗinsu ga shi nan dai ba a cewa komai don haka wannan ya sa da yawa daga cikin mata kimarsu take zuba a idon mijinsu saboda shi mijin zai ga cewa ba ta da kimsi ba ta da kulawa ba ta da gyara ɗan gyaran da ake na zamani gyare-gyaren jiki shafe-shafe ita har yanzu tana layin ta na gidajenci da ƙauyenci ban ta san shi ba ban san ta dama ta yi aiki da shi da haka ina wasiya ga iyaye na mata ku daina yin tsafta ku zama masu tsafta ku zama masu kulawa sannan abin da zan rufe da shi ya ce amarya ki kula da abubuwa kamar haka kamar yadda shi ma miji zan gaya masa abin da zai kula da shi akwai wata mata ana ce da ita Ummu Hakim lokacin da ta aurar da ƴarta budurwa ta gaya mata cewa yau kin bar gidan babanki kin bar gidan iyayenki, kin bar gidan wadanda kika saba da su, za ki je gidan wanda ba ki saba da shi ba. Ke ma wannan amarya, kin bar gidan iyayenki yau, za ki je gidan wanda ba ki saba da shi ba, daga yau za ki fara sabo da shi. Yake ta ce, to ina miki wasiya kamar haka, wanda iyaye na mata ya kamata su kiyaye wannan wasiya ta Ummu Hakim ga yarta amarya da za ta aure da ita. Wallahi, ku gyara ƴaƴanku don aurensu ya dawama, ku kula da ƴaƴanku don aurensu ya yi su daɗi. Ba daɗi a auren da ƴaƴa ba su daɗe ba su dawo gida, ba daɗi. Ta ce da yarta, ki kula da lokacin baccin mijinki, duk abin da kike yi in lokacin baccin miji ya yi, to a ba shi dama ya yi barci. Kada a yanzu a dame shi da surutu, kada a bari yara su hana shi barci, kada a bari masu sallama su hana shi barci, kada a bari hatta wayarsa da yake mu'amala da ita, kada a barta ta hana shi barci. Matuƙar lokacin baccin mijinki ya yi, to tattare wayoyin da yake amfani da shi da abokanai suke kiransa, ki kaskace su, ki ajiye masa a durowa, ki ba shi dama, ki kunna masa fanka, ki kunna masa AC, ki kunna masa kaza, inda za ki yi mai fifita har sai bacci ya ɗauke shi, ki tafi ki kama harkoki, ki kula da lokacin baccin mijinki. Kada ki zo mijin yana gyangyaɗi kina damunsa da surutu, don Allah ki ba ka ji nanin a'a da ya fara barci kyarin ki. Abu na biyu, ki kula da lokacin cin abincinsa. Kada mijinki ya zo neman abinci ki ce ba ki gama ba, ina mata masu jinkiri ba sa gama abinci da wuri, masu daren tuwo ko tuwon dare kuskure ne, aibu ne, laifi ne, lokacin karyawan mai gidanki, lokacin da yake breakfast ya wayi gari ya zo yana ta jiran abin da zai yi buɗe baki da shi ko zai yi breakfast da shi, yana ta hafa ba ki gama ba, kina can kina shirbiki, kina shirme, kina duba waya, kina tagadabe, kina kallo, kina kaza, amma ba ki yi abin da ya kamata ki ba. Ki kula da lokacin abincin mijinki ya zama kafin ya buƙaci abinci ya tarar da shi a gabansa. Sannan ta ce ki kula da hancin mijinki, ki gane ƙanshin da yake so, ki gane warin da baya so. Kada ki yadda mijinki ya saka fuskarsa a jikinki ya ji ɗori. Wannan amarya ce ake gaya mata, duk inda mijinki zai kai ya ɗora fuskarsa a jikinki, kar ki bari ya ji ɗori. Duk gurin da yana iya yin dauɗa ko yana iya yin wari ko ƙazantarsa tana iya bayyana, ki yi ƙoƙarin ki gyara shi. Da mijinki ya ɗora fuskarsa a gurin, sai dai ya ji ƙanshi yana buga shi. Kun fito ya sanar hanyoyin da suke kyautata jikinku, ya sa macen da suke cikin riba ita ce macen da suke kula da jikinta, ba ƙazamar mace ba, ba ballabar mace ba, ba wanda take mijinta yana ƙyamar ya haɗu da ita ba. Sannan kuma lallai ne gidanki ya rinka jin ƙanshi a tattare da ke, ma'ana ƙanshi wasa da turarenki. Duk inda aka samu mace ta kwarai, ba ta wasa da turaren. Duk inda aka samu mace da ta san me take yi, tana da turarenka kala-kala, da masu arha, da masu tsada, da na gida da na waje. Ba laifi ba ne ki tattali a gidanki don ki samu turare. Aibu ne a gare ki a rasa turare a ɗakinki, da zai za ki fuskanci miji. Mijin wannan zamani ai sai da ƙanshi, mijin wannan zamani ai sai da kulawa. Wannan ta sa ba ba kulawa da kanku da tsaftar jikinku, ya sa ga mijin kina da shi amma hankalinsa ya koma kan matan da suke waje. Saboda sun iya fahimta, sun iya saka turare, sun iya saka masa abin ƙanshi, zai yi ta zuwa wance gidansu wance, saboda tana yaudarar su da turare. Akwai namijin da ta turare ake fi shi, akwai namijin da ta tsafta ake ɗaukar hankalinsa. Don haka ashe ya kamata
ki dauke hankalin mijinki da tsafta da kulawa da gyaran jiki da gyaran wurin zama da gyaran wurin mu'amala ko idan ke zama akwai kulawa. Yanzu wani mijin yana damuwa da kan matarsa kanta yayin kike gyara kanta, akwai mijin da baya barin matarsa ta daura ɗankwali a cikin gida, kin ga kenan mutum ne mai sa ido akan yayin gashin matarsa take. Wani mijin shi kuma ado a tamba yake so, wani kuma kaya ne yake so underwear masu kyau na zaman gida, wani kuma kaza yake so kowace mata ta san me mijinta yake so me baya so. Da haka amarya, cikin yadda za ki ribaci mijinki shi ne ki kula da ƙanshinki, ki kula da tsaftarki, ki kula da abincinsa, ki kula da lokacin baccinsa, ki kula da iyayensa. Yana daga cikin abubuwan da ke masu muhimmanci mace ta kula da iyayen mijinta, mace ta kula da dangin mijinta, mace ta samu gwamnati ta kafa gwamnatinta a gidan iyayen mijinta, ta kafa gwamnatinta a gidan dangin mijinta. Duk yadda za ki yi ki san kin samu karɓuwa a wajen iyayen miji ko dangin miji, wannan larura ne. Kuma duk mijin ƙwarai dole ya ga matarsa tana girmama iyayensa, tana mutunta danginsa. Wallahi idan kika kuskura kika samu matsala da iyayen mijinki, matsala da dangin mijinki mata ko maza, to aurenki ba lallai ne ya yi son kwana ba, musamman a irin wannan zamani da iyayen miji suke kashe aure, musamman a irin wannan zamani da dangin miji suke iya kashe aure, yayar miji tana iya kashe aure, ƙanwar miji tana iya kashe aure. Daga dole ne mata su bai da hankali ku kula da wannan, yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Bayan wannan haƙuri yana da muhimmanci ƙwarai da gaske. Iyayen da kakanni suna mana wani karatu ba hadisi ba ne, amma ya yi kama da hadisi irin na iyaye. Wani lokacin da aka zo za a kawo amarya, yin miji da haƙuri da soyayya suka taho za su ga ɗakin amarya ranar kai amarya, shike nan sai haƙuri yake shi zai fara shiga. Soyayya ta ce a'a ita za ta fara shiga. Aka yi ta tafka rikici tsakanin haƙuri da soyayya, sai ga mai rabiya ya zo mai raba gardama. Me ya faru? Aka gaya masa, sai ce a'a ke soyayya mai dalilinki na cewa ki za ki fara shiga ɗakin ango ɗakin amarya? Ta ce yau ai sai da ni aka yi auren. Haƙuri fa, me ya dalilinka na cewa kai ne farkon shiga ɗakin amarya? Ya ce ai in babu ni babu aure. In ji haƙuri, wallahi da ƙarshen hukuncin da aka yi aka ce soyayya ki yi haƙuri, ku ji soyayya ki yi haƙuri. Haƙuri ya fara shiga ɗakin amarya, sannan soyayya ta biyo. Kenan abin da yake dawowar da aure haƙuri ne ba soyayya ba. Duk auren da yake da soyayya ba haƙuri baya daɗewa, amma auren da yake da haƙuri ko babu soyayya to yana iya daɗewa. Da haka ina yi wa miji, ina yi wa ango wasiya da haƙuri, kamar yadda nake wa amarya wasiya da haƙuri, ina kuma yi wa abokanan amarya su ba su haƙuri. Sannan kuma ango daga ƙarshe ta sani akwai nauyi na ciyarwa a kanka, akwai nauyi na tufasarwa a kanka, akwai nauyi na wurin zama a kanka. Wanda Allah ya ce a tsimuhu min masu tsimu ko ta famu, ku ba su daga cikin abin da kuke ci. Kar ka bar matarka da yunwa, kar ka bar matarka da kishirwa, sannan kuma ka sufarar da ita. Wa asuhu, wanda Allah ya ce ku yi musu sutura, haƙƙin matarka ne a kanka ka yi mata sutura, ita kuma haƙƙinka ne a kanta ka yi maka biyayya. Ka yi mata sutura, kada ango ya zo yana saka shaddodi, yana saka kaya mai tsada ya bar matarsa tana cikin talauci da tsummoka. Sannan haƙƙin matarka ne ka ɗauke mata kewa, ba irin wannan rayuwa da ake ban mutum ya yi aure ya jefar da matarsa ya tafi ya bar ta, ya ta fama da wayarta ita ce abokiyar hiranta. Ka dawo gida, wayar da ita ce abokiyar hiranta. Ka tafi ka bar ta ba ta da gido ke mata kewa. Ka jefa ta a wani guri ba wanda ke kulawa da ita, kai ne uwa kai ne uba. to wannan zalunci ne ba da neman ne ta san dole ne ka lura da yarinta duk yarinya budurwa da aka yi auren ta ba da wuce shekara 20 da kaza ba yarinya ce karama tana buƙatar kulawa duk ya na san ka girbe ta da haka ka sani kai yayanta ne ka sani kai babanta ne ka sani kai dan uwanta ne za ta yi maka yarinta ka kauda kai za ta yi fushi abinda bai kamata ba ka kauda kai za ta yi maka rashin hankali na wani lokacin na mata ka yi haƙuri tunaninka da hankalinka da ita ba iri ɗaya ba ne idan kai haka za ka ji daɗin aurenka kuma ka yi ƙoƙari ka raba ta da mugayen ƙawaye sabon ƙawaye masu mutunci da daraja ba kowace ƙawa ce da take zuwa gidan amarya za a bar ta ta yi alaƙa da ita ba ka zaɓa wa mijinka matarka ƙawaye wannan ummu hakim ta gaya wa yarta ta ce kada ki yadda ki yi ƙawance da wata maƙociya sai da izinin miji da haka kai ma kar ka bari matarka ta yi ƙawance ko a wata ko a tarko ko a cimta ko a wace ce ko a gangan jiki kada ta yi ƙawance da wanda da baka aminta da su ba sannan kuma ka kula da ci ka kula da sha ka zama mai dariya ka zama mai sakin hulɗa ka zama mai yawan yin wasa da kama mutuncin kanka ka zama mai adalci kuma ka zama mai ainihin rashin kula mata ko alaƙa da wasu matan banza a waje da yawa mutane yau mutum zai zo ya aure sai ka ga yana da matan banza a waje da yake kula su sama da matan da su sa mata na Allah ya sa albarka a cikin wannan aure da muka haɗu da shi da ba mun zo ne don mu gabatar da yadda siya da biriya dan uwan Ahmad Musa Karaye da amarya Rabi'a Zahir Abdulkadir walida irin muku addu'a Allah ya ba ku lafiya da zaman lafiya Allah ya tsarkake wannan aure Allah ya zama da ku lafiya Allah ya sa a samu zuri'a ta gari kuma wannan al'umma da suka tara masu tarin yawa da maza da mata suka zo don ku da kaunar ku Allah ya ba ku ladan tara su ya ba ku ladan ruwan da ku ba su ka sha da neman da kuma suka sha da nasiha da suka sa suka rabauta suka saurara ina muku matan alkhairi da kuma dukkan yan uwa abokanan aiki da suka gyara mana wannan wuri wannan babban ɗakin taro da wannan da suke kula da abinci a samari na matasa masha Allah da mazan da matan su muna muku addu'a yadda muka kula da barkuncin mu Allah ya kula da ku Allah ya ɗaukaka mu Allah ya muku albarka kuma Allah ya sa albarka cikin wannan aure Allah ya zauna da ku lafiya kuma mallam Ahmad Allah ya ba ki girma a wajen aikin ka Allah ya ba ka daukaka kuma abokanan ka suka kawo ma ziyara abokanan aiki da abokanai na waje duka Allah ya albarka duka muna muku fatan alkhairi da iyayen amarya da iyayen ango da yan uwan amarya da yan uwan ango gaba daya Allah ya albarkaci rayuwa Allah ya sa a dace bari in dakata a nan saboda na san hankali ku baya tare da ni abin da yake gaban ku shine wannan kwanuka da gasucen alurbe shine ya dauki hankalin ku ya sa ma kuka kasa yin shiru ni da abin da na sani mace ba ta damu da wani ciye ba da kyaye kyaye ba abin da nake tunani na sani kenan to amma al'amura sun canja tun da na gama su raba abinci nan sun ki raba ka ce to yau an ta mana da hankali bari a samu da tsawa bayan sun aka ba ku abinci kuka ci kuka hantsai kuka ƙoshi ba yi shiru amma dai alhamdulillah akwai mutane dubun da mata suke tare da mu a kafafen yada labarai suna kallon mu a yanzu na san sun ji abin da muka faɗa kuma sun amfana da abin da muka faɗa da wasu kaɗan daga cikin ku waɗanda Allah ya rubuta musu a bauta sun fa'idaci da abin da muka faɗa Allah shi albarka a wannan aure Allah ya yi wa mallam Ahmad albarka Allah ya yi wa walida albarka Allah ya sa alheri da zaman lafiya gaba ɗaya bari in dakata a nan insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم.